daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25-31-41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalar FM da kuma niyya a birnin Kwani duk a jamhuriyar Niger. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu ware barkan mu da dare da fatan kun gune lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da Maryam Dodo muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 3:30 kenan ne amma a nan Washington DC 8:30 kuma agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin shimfiɗa layin dogo daga birnin Ibadan zuwa Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya. To shin kowane tasiri hakan zai yi idan an cimma wannan buri?
To shi hanyar sufuri yana taka muhimmin rawa wajen tsirin kowace tsira da ƙasar duniya. Ƙasa irin Japan babban yana fara cikin mai da hankali kai kenan.
To yayin kuma da shugaban Najeriya ke hutuwa a ƙasar Burtaniya haɗe da zuwa garin likita, wasu masu lura da al'amura na ci gaba da tsokaci dangane da hakan.
Ya kamata a yi a tunanin koma wata irin cuta ce ko wani irin ciwo ne, in zai ta asibiti ce ta likita ce, to da inda likita yake a duniya a gayyato shi ya zo nan.
Za ku ji me fada shugaban ƙasar ke cewa, kuma yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku. Shin menene yasa wasu shugabannin ƙasashe masu tasowa ke zuwa asibiti a ƙasashen waje domin kula da lafiyarsu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Akalla 'yan sanda 7 sun mutu sakamakon wata mummunar fashewa da ta auku a wani gari da ke kusa da babban birnin Somalia yau Talata, a cewar wasu da suka shaida lamarin. Fashewar ta faru ne a wani sansanin da dakarun 'yan sandan Somalia ke amfani da shi a kudancin birnin Afgoye, mai tazarar kilomita 30 gabas da birnin Mogadishu. Magajin garin Afgoye, Abdunasir Alim Ibrahim, ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa 'yan kungiyar Al-Shabab da suka kai hari kan sansanin jiya Litinin ne suka ɓoye bom ɗin. Fashewar bom ɗin na yau Talata ya faru ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan harin da 'yan bindiga suka kai a Afgoye. Harin ya kashe mutum ɗaya, wasu kuma su huɗu sun jakata, a cewar jami'an gwamnatin Somalia. Wannan harin shi ne karo na uku cikin watan nan da 'yan bindiga suka kai a garin.
A yau Talata, kotun kolin Burtaniya ta yanke hukuncin cewa dole ne majalisar dokokin ƙasar ta ba da amincewarta akan shirye-shiryen ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. Shugaban kotun kolin ƙasar David Nuraga ya sanar da shawarar, yana mai cewa an yi ta ne bisa tunanin janyewa daga tarayyar Turai, wato hakan zai yanke wani fannin dokar Burtaniya ya kuma canza wasaƙoƙin da 'yan ƙasar Burtaniya ke mora. A da gwamnatin Firayim Minista Theresa May ta so ta yi amfani da ƙarfin ikonta wanda zai taɓo shafin dokokin shirin tarayyar ta Turai a shafi na 50 don samun janyewa. Attorney General Jeremy Wright ya ce bayan yanke hukuncin gwamnati za ta kuma yi duk abin da ya dace wajen aiwatar da shi. A shekarar da ta gabata ne masu kada kuri'a suka zaɓi ficewa daga tarayyar Turai a kuri'ar da gardamar da aka da.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A makonsa na farko da fara aiki, shugaban ƙasa Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin ƙasashe 12 na yankin Trans-Pacific da kuma dakatar da ɗaukar sabbin ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayya. Ya kuma jaddada wa shugabannin majalisar dokokin ƙasar cewa maguɗin zaɓe ne suka hana shi samun yawan kuri'un jama'a a zaben da aka yi a watan Nuwamba. A wata ganawa da aka yi a fadar White House, wadda ta hada da kakakin majalisar Paul Ryan da shugaban masu rinjaye Mitch McConnell da shugabar 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat Chuck Schumer, mutane da yawa da suka san da wannan tattaunawa sun ce Trump ya yi kirarin cewa tsakanin kuri'u miliyan 3 zuwa miliyan 5 wanda aka yi maguɗinsu, baƙi waɗanda suke zaune ba bisa ƙa'ida ba ne suka jefawa abokiyar takararsa Hillary Clinton. Ba a dai samu wasu shaidun da suka nuna an yi maguɗi a zaben ba, kuma tabbas in ma akwai ba su kai yawan haka ba. Ms. Clinton ce ta samu galibin kuri'un da jama'a suka kaɗa, inda ta zarce Donald Trump da kuri'u kusan miliyan 3. Trump ya samu nasarar zama shugaban ƙasa ne saboda ya samu kuri'u masu rinjaye daga wakilan zaben Amurka, waɗanda ma kusan suke zaben shugaban ƙasa.
Ma'aikatan ceto sun ce yawan waɗanda suka mutu sakamakon dusar kankara da ta gangaro daga dutse ta rufe wani wato ta rufe wani babban otel cikin makon da ya gabata ya kai 14. Ma'aikatan ceton Italiya sun gano garwakin mutane 5 cikin dare daga baraguzan otel ɗin Rigapiano mai bene 4 dake birnin Farindol. Suka kuma ƙara gano wasu garwaki 2 yayin da jami'an kwana-kwana suka kutsa cikin baraguzan ginin. An zakulo mutane da dama da ransu daga otel ɗin da ya rushe wanda ya ruguje sakamakon dusar kankarar da ta zubo da tarkacen da suka haddasa rigizar ƙasa a yankin tsakiyar Abruzzo a ran Laraba da ta gabata. Har yanzu ba a san inda mutane 15 suke ba. To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya gwamnatin kasar ta ce tana shirin shimfiɗa hanyar layin dogo daga birnin Ibadan da ke jihar Oyo zuwa birnin Lagos da ke makwabtaka da birnin na Ibadan da nufin rage yawan dogaro da ake yi akan hanyar mota. Ministan sufurin Najeriya Mr. Rotimi Amaechi ya bayyana hakan a wani taron kasuwanci da aka gudanar a birnin Abuja. Daga Lagos wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya yi mana dubi kan tasirin da wannan aiki zai yi idan har aka kammala.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta saki naira biliyan 72 ga wani kamfanin kasar ta China mai suna CCC da azumar gina layin dogo da tashi daga birnin kasuwancin Najeriya Lagos zuwa garin Ibadan mai tazarar kilomita kimanin 200. Shi dai wannan layi na dogo kamar da ministan sufuri na ƙasa Mr. Rotimi Amaechi ya sanar a wajen wani taron kasuwanci da aka shirya a birnin Abuja, ya ce gwamnati ta mai da hankali wajen ganin cewa an gina wannan layi na dogo domin taimakawa na bunƙasar tattalin arzikin ƙasa. Wannan layi na dogo da aka kiyasta cewa zai ci kimanin naira biliyan 458 kutankwacin dalar Amurka biliyan 1.5 yana cikin kasafin kuɗin da aka ware a shekaran bana. Idan dai za a yi tunawa, gwamnatin Najeriya ta buƙaci majalisar dokokin Najeriya da ta amince ta ciwo bashi daga gwamnatin ƙasar na kimanin dalar Amurka biliyan 30 wanda da shi ne gwamnatin za ta hada domin ganin an gudanar da wannan aiki na gina hanyar dogo. To kuwa 'yan Najeriya suka ji game da wannan sanarwa na gina layin dogo daga birnin kasuwancin Najeriya Lagos zuwa garin na Ibadan?
Sunana Hussein, gaskiya wannan hakan yana da kyau saboda tsakanin Lagos da Ibadan hanya ce wadda take buƙatar taimako kowane iri. To ta hakan ta hanyar yin jirgin ƙasa zai zama to cewa ita hanyoyinmu da motoci ke bi da kaya masu nauyi, idan aka yi hanyar jirgin ƙasa to insha Allah hanyoyin za su samu sauki na ɗauka kaya masu nauyi.
Shi ma a ɓangaren sa Malam Sanusi Hassan, wani masanin tattalin arzikin ƙasa, ya bayyana cewa amincewa da gina wannan hanyar dogo zai taimaka gaya wajen bunƙasar tattalin arziki.
To shi hanyar sufuri tana taka muhimmin rawa wajen kowace tattalin arzikin ƙasa da duniya. Ƙasa irin Japan babban abu da ta fi da hankali a kai kenan. Wannan sufuri ya taimaka wajen fitar da kaya daga korin lungu na ƙasar Japan zuwa wuraren da za a fitar da shi ƙasashen waje da ko shigo da shi.
Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Ba za ka yi bi ne min kuɗin ka in kuma ka tashi kashewa to ka kashe su ta hanya mai kyau.
Tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tafi hutu a London haɗe da zuwa ganin likita, ake ta cece kuce dangane da wannan hutu da ya tafi, inda wasu rahotannin musamman ma na kafafen sada zumunta ke nuna cewa shugaban na cikin wani mawuyacin hali. To sai dai tuni fadar shugaban ƙasar ta musanta waɗannan rahotanni. Wakilin Hassan Maina Kaina da ke Abuja ya mana dubi kan wannan al'amari haɗe da ƙorafin da wasu ke yi na cewa bai kamata ya fita waje neman magani ba.
What's wrong with going on vacation?
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan ke amsa tambayoyin manema labarai a babban filin jirgin saman Abuja yayin da yake hawa jirgi don tafiya hutu birnin London, inda aka tambaye shi ko mai zai kai shi birnin London din.
What's wrong with going on vacation?
Me ke aibin tafiya hutu? Barai wa haka ba na je hutun ba?
Didn't I go last year the same time?
Amma jim kaɗan da barin sa Najeriya aka fara yamadidin cewar shugaban na can London kwance rai a hannun Allah. Wasu ma suna cewar ya riga mu gidan gaskiya. Take fadarsa ta Aso Rock ta musanta wannan zargi. Kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu yace shugaban ya je hutu ne game da ganin likita.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi hutu shekara da ta wuce, bana ma ya dauki hutu cikin wannan hutu da zai yi zai koma wajen likita da ya gani bara dan a auna a ga magani da aka bashi da ya kai shi wurin su kucin na bara abinda aka yi yayi amfani ko bai amfani ba
an ware kimanin naira biliyan 3 a asibitin gidan shugaban kasa wasu na ganin cewa da kamata ya duba lafiyar sa a asibitin da aka wal wannan madudin kudin ba a waje ba me zaka ce akan wannan
wannan asibiti ai ba ce an gama gyara ina tabbatar maka cewa shugaban Muhammadu Buhari yana da yarda da amincewa ga likitoci na ƴan Najeriya kuma yana ta kokari ya kyautata likitoci da guraren kiwon lafiya na Najeriya ba a fasa ba
a cewar Director General na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari batun ya jawo cece kuce ne saboda ƴan Najeriya ba su saba ganin shugabanni a baya na musu bayanin gaskiyar al'amura ba
wannan abu ne wanda mutanen Najeriya ba saba da su kai ba inda shugaban kasa zai zo babu wani koyo ya ga wani kasa su sani sa'annan ya ruba da takarda mu shugaban majalisar dattijai akan cewa rana kaza zuwa kaza zan tafi amma idan bana nan akwai wanda kuma zai dauki duk powers ina na shugaban kasa shi zai aiwatar a madadin amma in na ci hutu zan duk lokaci in duba lafiya ta ba wai wani abu ne wanda wai musamman ko ba shi da lafiya ne aka tattara shi akai waje ne
Alhaji Abdulkarim Dayyabu shine shugaban rundunar adalci ta Najeriya
kuma me dai da Allah ya sa a cikin waɗanda Allah ya sa shi yake da sha'awa akan su ya zage su musamman ɗan uwansa da ake ta korafi akan su ya jawo su kusa da shi ya kamata in su fara tashi tunanin me ya kamata ma yi kwatan kwaci yadda ake buƙatar mutum irin sa yayi shine babban abun bakin cikin cewa yanzu Allah ya kaddara ya zo da wani mataimaki ne ba irin tunda idea ba wani ba wani da shine wakila da ya dauki matakan tunda ya kamata a warware wasu matsaloli in yana cikin wata daruwa ta raunin da ba zai yi wani abu da kansa ba ya kamata yi ai tunanin ko ma wata irin cuta ce ko wani irin ciwo ne in dai ta asibiti ce ta likita ce to duk inda likita yake a duniya a gayyato shi ya zo aje duk irin abin da ya kamata a zo a yi in ma kayan aikin ne babu aje a aro ko a hayo ko a siyo
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
sanga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin
Sai kan wannan batu zamu ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku shin ya kuke kallon yadda wasu shugabannin kasashen masu tasowa ke zuwa neman magani a kasashen waje maimakon su bunƙasa asibitocin gida ta yadda ba sai sun fita waje ba amma kafin mu bude muku layukan mu bari mu shakata da wannan waka
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kamar Allah mun samu kiran mu na farko daga jihar Nasarawa. Wane ne kan layi?
To, salamu alaikum Muhammad Lalo.
Wa alaikum salam.
Na farko ne mai magana Garba Salih likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To, muna jin ka Malam Garba.
To, a gaskiya Malam Muhammad, maganan shugabannin mu musamman na Afirka da suke fita waje neman magani. Zahiri ya nuna cewa ya kamata su zama mana adalai. Shine karfafa ainihin komai a Najeriya kasar din ya kasance a nan ne maganin za a yi musu umma za a gayyato likitocin ne a kawo su cikin kasar domin mu ma ƴan kasar talakawa mu amfana da wannan maganin da za a yi musu a wajen domin fita wajen da fitan su din da abinda za a yi ba karamin kudi ake kashewa ba a waje maimakon a duba lafiyarsu anan ka duba kaga hatta makarantu ma na yayansu yawanci suna kai su waje ne, amma da za a ce da mu da su duka ana duba lafiyarmu da za su inganta mana asibitoci na kasashenmu.
To madalla, mun gode a Malam Garba daga jihar Nasarawa. Ga wani kira mun samu daga Adamawa, wane ne ya kalla?
Ibrahim ne, fara gaskiya ne.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To abin da ya zo a kasan abin da ya kasance da zuwa kotun nan nashi ko ba gaba? To abin da Allah ya sa shi ne ya mafi mana alheri.
Amin.
In Allah ya sa abin da na sai na za a ba shi da dawo ya gyara mana asibitin namu-namu na Najeriya wanda ko da ya kasance ba zai sake zuwa ba.
To ba da lamun gode. Allah
ya ba shi lafiya.
Amin, mun gode Malam Ibrahim daga jihar Adamawa. Ga kira mun samu daga Maiduguri. Wane ne ya kalla? Hello, na Maiduguri kana tare da mu?
Daga Maiduguri.
Wane?
Muna tare da ku. Alhaji Garba gajiya.
Yawa, to Alhaji Garba muna jinka.
Alhamdulillah, ina fatan ina fa kullun na jidal neman ku sai Allah sana sami.
Allah sarki, ga shiga same mu yau.
Madalla sannu.
Yawa, to me ra'ayinka dangane da abin da muke tattaunawa?
Saboda abin da ya sai tafi wajen nan dai samu hutawa ne yake masa yawa shi zaman namu. Saboda zai samu dan hutawa ya sa da ne zauna cikin gida bai samu hutu kamar na wajen ba. Ni shine ra'ayina.
To madalla, mun gode a Alhaji Garba daga Maiduguri. Ga wani kira mun samu daga Magama, ina ga jihar Bauchi kenan ko? Waye kan layi?
Babur shi sai daga Magama.
Yawa, to muna jinka.
Yawa, ra'ayina shine ya kamata shugabannin Afirka.
To ina ga kaman layin nasa ya katse na Magama, amma ga wani kira mun samu daga Nasarawa. Wane ne kan layi? Hello, Nasarawa, kana jin mu? Alaikum salam. Sai ka rage radio-wanka saboda ina ji tana mana kutse a maganar da zamu yi da kai yanzu. Yawa, ina jin kaman ka rage ko?
Na rage.
Yawa, to madalla.
Ana magana da Dayyabo Adamu ne, chairman na Endo na Kano International Market.
Yawa, to muna jin ka Malam Dayyabo.
Ina ra'ayin cewa shugaban kasa ko na ina ne? Ya samu fifiko tsakanin shi da shauran al'umma domin shugabanci gaskiya ne. Saboda haka shugaban kasa zan ya fita kasar waje neman lafiya, wannan abu ne mai muhimmanci. Saboda haka muna goyon bayan mai.
Wasu da suna ganin kaman a bunƙasa asibitocin gida ita yadda ba sai an fita waje ba, duk da ma dai cewa ya fita hutu ne.
Bunƙasa asibitocin gida alhamdulillah abu ne mai muhimmanci, wanda kuma a kansa ake kuma shugaban kasa alhamdulillah yana kan ayyuka a waɗanda ya cancanci haka ɗin.
To madalla, mun gode Malam Dayyabo daga jihar Nasarawa. Bari mu je Darazu, jihar Bauchi. Wane ne ya kalla?
Sunana ne Wada Jibril.
Yawa, muna jin ka Malam Mai Wada.
Na farko Allah ya bada shugaban kasa lafiya.
Hello Malam Mai Wada, kana jin mu?
Ina jin ka.
Yawa, to yanzu nake dan jin ka, dan na ji kaman line naka
bai. Yawa, na farko ina masa addu'a wa shugaban kasa.
Na'am.
Sannan kuma muna addu'a kasanmu.
Amin. To madalla, mun gode Malam Mai Wada Jibril. Layin naka ma bai yi a fito tangar, muna jin ka. Baga kira mun samu daga Zaria, jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum
salam Kabir, kun kina Zaria, Kaduna State, a tarayyar Najeriya.
Wa alaikum salam Malam Kabir, muna jin ka.
To ni a ra'ayina game da neman lafiya da shugaban kasan tarayyar Najeriya kasan waje da hutu, to ina mishi fatan alkhairi, ina mai fatan Allah ya ba shi lafiya, kuma ina kira ga 'yan kasata ta Najeriya da abubuwan alkaba'i za a rinƙa yi wa shugabanni, fatan alkhairi za a rinƙa musu, kuma in ya dawo Allah ya ba shi ikon a inganta asibitocinmu talakawa su dinga zuwa, shi ba ya tsaya a gida ya dinga neman lafiya. Ra'ayina kenan, na gode da wannan dama da aka ba a tashi lafiya.
Mun ne da godiya Malam Kabiru daga Zaria. Muna Kaduna har yanzu. Wane ne kan layi?
Sunana Abdullahi Musa Kogi, na kira ku daga nan Baban na Abba Plaza, kasuwan barcin garin Kaduna, Najeriya.
To muna jin ka Malam Abdullahi.
To a ji ala hakika, ni abin da zan ce game da wannan maudu'i namu na yau shine ina son yi magana akan halin da kasashenmu suke ciki. In ka lura za ka ga cewa mafi yawanci daga cikin asibitocinmu ba a gyara su ba, amma a halin yanzu da shugaban kasarmu Malam Muhammadu Buhari yake kokarin gyara asibitoci, idan aka gyara asibiti to gaskiya a ce shugabannin kasa sun ga fita da marasa lafiya waje ko su fita da kansu, bai kamata ba, a bari sai an gyara kafin a kafa dokan fita da al'umma. A ƙarshe ina muku fatan alkhairi daga ni Abdullahi Musa Sokiji kafin bar cikin Najeriya.
To muna maka fatan alkhairi mu Malam Abdullahi daga Kaduna. Ga wani kira mun samu daga ina ne? Hello, kana jin mu? Tana kaman line nashi ya tsinke, da fatan za a kuma jarrabawa. Lambar da za ka kira tace 202-205-6555. To yawa mun samu kira daga jihar Kogi. Wane ne akan layi?
Isu Dogara ne daga Obajana.
Yawa muna jin kamar Isu.
Ya gajiya?
Ba gajiya.
Na yi ta neman ku taba samun ku ba sai yau.
Allah sarki, ga shi har zame mu yau.
Ikon Allah.
Eh. Menene ra'ayinka?
To na. Ra'ayina kan maganar fitan Buhari kasan waje.
Eh.
To fatan mu dai Allah dawo da shi lafiya.
To sai mu ce amin.
To amin, nagode.
Madalla mu ne da godiya. Lamar da za ka kira tace 202-205-6555.
Hello.
Yala wato ga wani kira mun samu. Wane ne akan layi?
Kana magana da Alhaji Alkasim ne daga nan Rijiyana kashi local government.
Ya wato muna jin ka Alhaji Alkasim.
Magana abinda nake so na yi magana maudu'i da ake ci.
To layin na Alhaji Alkasim na ga ya tsinke, kuma da fatan zai saki gwadawa. To ga kira mun samu daga jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Abad ne mai shinkafa daga jihar Yobe.
Muna jin ka Malam Abbas.
Maruri na kuke karanta ne na yau.
Eh.
Game da lamarin tafiyar Muhammadu Buhari, ni fata na Ubangiji Allah dawo da shi lafiya. Wannan fita da yau yanzu gyara yake. Inda yana gyara kuma ya kamata a haƙuri tukuna, in ya gyara sai a sa doka kamar yadda wani aboki na da ya faɗa ɗazu.
Eh, wato bai kamata a tashe ku ce dangane da fitar tashi ba kenan.
Yawwa, bai kamata a yi kucece ku ce a yi haƙuri tukuna har ya gyaran nan. Idan ya gyaran, in ya so in Allah ya kai wani kuce sai ya fita.
To Allah, mun gode a Malam Abbas daga jihar Yobe da kuma kiran ka, ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, da fatan za ku kira mu gobe domin jin wani maudu'i. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka, inda a ci gaba da fafatawar kofin nahiyar Afirka karo na 31 ƙasar Gabon. Bayan mai masaukin bakin ta fice daga gasar sakamakon kasa taɓuka abin kirki a wasanni uku, inda ta yi kunnen dawaki. Sai ga shi ƙasar Algeria ta Mahrez, ɗan wasa mafi bajimta a shekarar ta gabata na nahiyar Afirka, ta kasa kan labari a ranar jiya, abinda ya sa kocin ta George Likens, wanda ya karbi ragamar kungiyar ta kasar Algeria ta Lefenec watanni uku da suka gabata, yayi murabus. A yau ɗan rukuni na sene ke can suna gogawa tsakanin kasar Morocco da kasar Ivory Coast mai rike da wannan kofi, sai Uganda da kasar Mali. Idan muka daga a nahiyar Turai, a wasannin ƙwallon hannu na duniya da ake yi yanzu haka kasar Faransa, yanzu sabakin bakin kasar ta Faransa na can na damsawa yanzu haka da kasar Sweden a neman kai ga wasan kusa da na ƙarshe, yayin da kasar Norway ta kai ga wannan matsayin na kusa da na ƙarshe din bayan ta yi nasara gaban Hungary a ɗazu-ɗazun nan da ci 31-28. A wasannin ƙwallon tennis kuwa, Open na Australia, Roger Federer yanzu haka ya kai ga wasa na kusa da na ƙarshe bayan da ya yi nasara gaban Micha Zverev da ci 6-7, 7-6-2. Sai kuma ɗan ƙasar Faransa Joe Wilfred Tsonga, wanda ya kasa kai ga wannan matsayi bayan da ya sha kashi ga hannun Stan Wawrinka ɗan ƙasar Switzerland a ɗazu-ɗazun nan, wanda ya lailaye shi 7-6-6-4-6-3. Har yanzu dai a Open na Australia a ɓangaren mata, a wasan mutum biyu ɗan ƙasar Faransar nan da suka haɗa da Kristina Miladinovic da Caroline Garcia sun kai ga wasan kusa da na ƙarshe bayan da suka hidda ɗan Australia Kazee Tel Akka da ita da Ashley Barty da 1 da 6 6 da 2 6 da 1 ɗan Faransa din za su goga wasa na gaba da ɗayar ƙasar China Shuiping da ita da Czech Andrea Filavakova Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka lokaci zuwa lokaci gwamnatin Amurka kan bayyana wasu mutane a matsayin masu matukar muhimmanci a wajen aiwatar da ayyukan kungiyoyin ƴan ta'adda mafi yawan lokaci kuma sukan kasance manyan shugabanni ko kuma sukan taimaka wajen samar da kudade ga kungiyoyin ƴan ta'addan ire-iren waɗannan mutane sukan kujira aniya ko kuma ana musu kallon za su iya zama barazana wajen aiwatar da wani aiki na ta'addanci idan aka gane irin waɗannan mutane gwamnatin Amurka takan kebe su a jerin sunaye na musamman kuma ba tare da bata lokaci ba akan dakile kadarorin su dake Amurka cikin gaggawa sannan a yanke hada-hadar su ta kudade a duniya kuma babu wani dan Amurka ko kuma kamfanin Amurka da zai yi mu'amalar kasuwanci da irin waɗannan mutane ta wannan hanya Amurka ta hargitsa hanyoyin samun kudaden shiga ga ƴan ta'adda da kungiyoyin su A farkon watan Janairu, ma'aikatar tsaron Amurka ta ayyana sunan Hamza Bin Laden, wato daga wanda ya kafa kungiyar ta'addanci ta Al-Qaida, Osama Bin Laden, a matsayin dan ta'adda na musamman. An haifi Hamza Bin Laden a shekarar 1989, an kuma bayyana shi a matsayin mamba na kungiyar Al-Qaida a shekarar 2015, a wani sakon sauti da Ayman Al-Zawhari ya yi, wanda yake jagorancin kungiyar tun shekarar 2011 bayan mutuwar Osama Bin Laden. A wani bangare na sautin Hamza Bin Laden yayi barazana kai hari akan Amurka da kuma sauran Amurkawa dake wajen kasar sannan yayi kira ga masu kai daidaikun harhare da su farma Amurka da Faransa da kuma muhimman wuraren mallakar Isra'ila dake Washington, Paris da kuma Tel Aviv A wani sako makamancin wannan a lokacin bazarar shekarar 2016 Hamza Bin Laden yayi kira ga kabilu dake zaune a Saudi Arabia da su hada kai da rashin alƙaida na kasar Yemen sannan su kaddamar da yaki akan masarautar Saudi Arabia Ma'aikatar tsaron Amurka ta aike da sako a duk fadin duniya cewa Hamza Bin Laden yana cikin ayyukan ta'addanci dumudum bayyana irin waɗannan mutane da kungiyoyi yakan sa su fuskanci kadaici wanda hakan kan zama makamin da ke taimakawa jami'an tsaro da hukumomin Amurka da sauran gwamnatoci. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani sai ka rubuta zuwa ga Editorials VOA, Washington DC 20237, USA. Sannan za ku iya yin ƙarin bayani ko ganin wasu editorials da suka wuce a baya a shafinmu na yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Akalla ƴan sanda bakwai sun mutu sakamakon wata mummunar fashewa da ta auku a wani gari da ke kusa da babban birnin Somalia yau Talata a cewar wasu da suka shaida lamarin. Fashewar ta faru ne a wani sansani da dakarun ƴan sandan Somalia ke amfani da shi a kudancin birnin Afgoye mai tazarar kilomita 30 gabas da birnin Mogadishu. A yau Talata kotun kolin Birtaniya ta yanke hukuncin cewa dole ne majalisar dokokin kasar ta bada amincewarta akan shirye-shiryen ficewar kasar daga tarayyar Turai. Shugaban kotun kolin kasar David Neuberger ya sanar da shawarar yana mai cewa an yi ta ne bisa tunanin janyewa daga tarayyar Turai zai yanke wani fannin dokar Birtaniya ya kuma canza wasu haƙoƙin da ƴan kasar Birtaniya ke mora. A makonsa na farko da fara aiki shugaban kasa Donald Trump ya fara da janye Amurka daga cikin bunƙasa harkokin kasuwancin kasashe 12 na yankin Trans-Pacific da kuma dakatar da ɗaukar sabon ma'aikata a ma'aikatan gwamnatin tarayya. Ya kuma jaddadawa shugabannin majalisar dokokin kasar cewa magudan zaɓe su ne suka hana shi samun yawan kuri'un da aka yi.
Masu roba ki daya abin da ya sauke nan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da Allah kai mu za ku ji su abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da Titiani gabatarwa da Julie Leather Discretion da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Malam Suleiman Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC salamu alaikum